بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الحميس هدو غوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدي شكرا دبولا دبولي هدى دعشرين وان دي 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 شاشي دي غوات جون 1999. جماعة المسلمي إدن بكمان تابا منا أينهم بياني دنغني دي يدر أيوة الصلاف تكي دنغني دي زمن إيالانسو سيمكا تقوان أينهم دوغون حديثي دي كتكين صيوه البخاري مكا جي أينهم واتواس درسة دي كتكين واني حديثي نسيدنا عمر akan yadda magabatanmu suke rayuwa dangane da zamantakewar aure tare da matayensu da yadda suke ainihin wato yi wa ƴaƴayensu da ke gidan mazajensu wasiya da kuma yadda ainihin wato ake haƙurtar da mataye da su zauna lafiya da ainihin mazajensu. To wannan ainihin hadisi na Umar da muka karanta, sai muka sake ɗauko wani hadisin kuma na Sayyidina Umar dan ka tabbatar da cewa addinin musulunci matukar aka tarbiyanci mutum a kan shi, wallahi duk yadda ya lalace insha Allah zai dawo ya gyaru. Sayyidina Umar, duk inda ake neman kangararren mutum a jahiliya dan ta'adda ya kai ya kawo, amma kana ga addinin musulunci sai da ya gyara Sayyidina Umar. Allah ya taimaki Umar ya gyaru da izinin shi. Umar ya zan yana rayuwa a bayan ƙasa saboda bin shari'a da kula da mutuncin mutane da tsare ka'idoji na musulunci. Kai ka ce Sayyidina Umar din nan ba ma mutum bane, mala'ika ne. To wannan ba wani abu bane, sai kamar yadda kullum muke gaya wa mutane, babu wani abu wanda zai zama manu, ba wani abu wanda zai zan jagoran gyaran halin mutane Qur'ani ba ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahihiya. Matukar aka dauko alqur'ani, aka dauko sunna ingantacciya, duk alherin da ake nema game da aqida, ibada, mu'amaloli, ladubba, tarbiya da kullun, wallahi akwai a ciki. Babu abinda Allah madaukakin sarki ya ketare sai da ya kawo a cikin littafi alqur'ani kenan. Babu kuma abinda ya rage sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana, kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi wani kafiri ya ce wa Salman al-Farisi, ya Salman, na ga mutumin naku, wato yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai har tsugunan kashi ma koya muku yake. Manzon Allah, har tsugunan ya za a yi kashi, ya za a yi fitsari, sai da ya koya wa al'ummar musulunci yadda za a yi. Kar ka je tsugunan kashi ko fitsari ka fuskanci alƙibla, ko ka bai wa alƙibla baya, ko ka je share kashi ka share da hannun dama, ko ka je riƙe azzakarinka ka riƙe da hannun dama, duk sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna. Kar ka je shiga ban ɗaki ka shiga da ƙafarka ainihin ta dama, a'a sai dai ka shiga da ta hagu. Kar ka yi alkafura ka faɗa ban ɗaki kana surutai, a'a ga addu'ar da za ka yi. In ka tashi fitowa ba kundin ba na za ka yi ka fito ba, ga addu'ar da za ka yi komai. Ya ce na ga mutumin naku yana koya muku. Sai Salman ya ce tabbas haka al'amarin yake. Ya ce kai duk wani tsuntsu ma da yake ɗaga fuka-fukan shi yake tashi sararin samaniya, sai da manzo Allah ya mana karatu a kan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Don haka babu abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai bayyana ba. To in muka bi na dubba da tarbiya da tsari yadda ainihin shari'ar musulunci ta tsara ainihin alqur'ani da sunna, wallahi za mu samu komai a ciki. To sai muka dawo kuma wannan hadisi na biyu da muka ɗauko, sai kuma muka ji Umar a matsayin shi na ainihin wato ɗan siyasar musulunci wanda yake shugaba jagora. Duk sa'an da aka ce siyasa, kai ɗan Najeriya, abin da yake faruwa ƙwaƙwalwarka sai ta ɗarsasu zuwa ga irin wannan siyasa taka da ake yi ta zalunci da damfara. Don haka kai a wurinka sai ka ɗauka duk in aka ce siyasa, to shi kenan kawai wani abu ne wanda yake na hanyar tagutu, na hanyar kafirci. A'a, addinin musulunci ya zo da ainihin siyasa. Ina ma'anar siyasa? Shugabanci, sasa ya susu siyasatan, shugabanci, jagoranci. Kanat banu Isra'ila tasusuhum, haka yazo cikin sahihul Bukhari. Banu Isra'ila sun kasance annabawansu da malamansu su suke musu siyasa, suke musu jagoranci. To duk sanda aka ce Umar ɗan siyasa ne,
kai sai kaga cewa an rage Umar daraja, an ce Umar yana MPP ne ko yana VRP ko yana SDP. A'a, ana nufin Umar shugaba ne na addinin Musulunci kuma shugabancin na adalci. To matsalar da ta faru, aka ce kamar mutum ne makaho, tun da yake haka uwar shi ta haife shi, rannan sai Allah ya taimake shi sai idan shi ya bude. Idan shi yana budewa, abu na farko da ya fara gani sai ya ga kare, sai kuma ya koma ya makance. To shi kenan, ana zaune sai yara suna la ga doki ga doki ga wannan mutum da ya makance, ya taba samun bude ido na minti daya ya ga kare idan ya rufe. Da an tashi za a in yace a doki yaya za a kwatanta, sai ce yaya yake da kare, saboda shi kare ya taba gani. To kai tunda kake siyasa da ka taba gani ita ce siyasa irin wannan azzalimar siyasa. To dan haka duk sanda aka ce maka siyasa, sai ka gwada da irin siyasar ka, MPN ce, PRP ce, SDP ce, kai da irin su kake aunawa. A'a, ana nufin jagoranci na Musulunci. Addinin Musulunci ya zo da yadda ake tsara al'amuran da za a ainihin shugabanci jama'a a ƙarƙashin Al-Qur'ani da Sunna. To sai muka ji Umar a matsayin shi na shugaba. Sayyidina Umar muka ji ƙarshe wani ainihin da ma guje ne ya kashe shi. Amma saboda adalcin Umar da yadda Umar yake da ahuwa ga musulmi ga muminan ƴan uwan shi, sai ce alalu ba a gani, shin musulmi ne da ya taɓa sallah ya kashe shi? Da aka ce a'a, ba ma guje ne, sai ce nagode Allah da ya zan ba musulmi ba ne da zai kafa hujja ga Allah da sujuda ko da kwaya ɗaya da ya Allah ya kyale shi. Ma'ana in har a ce musulmi ne ya kashe Umar, to ai shi kenan al'amari kuma ya ƙare, a matsala ta wuce. Dan di yadda aka yi wata ran Allah zai yafe shi kuma ya shiga aljanna kenan, to ai gaba ta kare. To amma kaga Sayyidina Umar da yawa ya gari ya zan khalifa na Musulunci, dubi irin adalcin da ya rinka yi. Mun kawo irin yadda Sayyidina Umar yake da adalci, da daddare baya bacci, da rana baya bacci, sai dan lokaci zai dan samu dan kadan yana daurin tsa bacci haka. Aka ce mishi a me yasa ranka ya dade da daddare baka bacci da rana baka, ya kwanta ya share gado irin yadda kake yi da matashi da shimfiɗa da komai. Sayyidina Umar baya haka, sai dai dan samu sa'at dan lokuta kadan ya daurin tsa ido sai ya tashi. Aka ce me yasa da daddare baka bacci da rana kuma baka ainihin bacci? Yace da daddare in ne bacci, yace al'amarin talakawa zai tozarta, ma'ana zan shiga uku, al'amari na ni zai tozarta, da daddare ne ake neman biyan bukatu wurin Allah. Da rana kuma fa yace al'amarin talakawa zai tozarta. To da daddaren ma ba wai Umar zama yake yana wuridi yana roƙon Allah shi kadai bukatar shi ta biya ba, yawo yake yi sai dauki abokin shi suna yawo da ainihin da daddare, sai wannan ya dan tsaya a wannan lungu yana sallah, sai ɗayan ya ringa ɗan kewaye waɗannan lunguna, in ya je ya dawo kuma sai wannan ya karɓi sallah ya zo yana yi, wannan kuma ya je yana kewayawa. Haka Sayyidina Umar yake yi. Shi ne har muka kawo labarin ya je sai ji wasu 'yan caca, 'yan karta, 'yan kulab suna karta, wannan ya ci wannan ya buge wannan wannan ya abin nan, sai Sayyidina Umar ya haura katangarsu ya ce na kama ku kuna caca a kafata. Suka ce kai ma mun kama ka, ka hauro ta bayan gida. Allah ya hana caca gaskiya ne a Al-Qur'ani. To amma ya Allah ya hana kuma a biyo ta bayan gida, ai duk Qur'ani ne. Dan haka Allah madaukakin sarki ya hana caca, a Qur'ani ne, doka ce. Kuma Allah ya hana in za a biyo gida a biyo ta bayan gida. Kai ka biyo ta bayan gida ka saba doka, mu kuma mun caca mun saba doka. Sai yace a rufa wa juna asiri, sai ya fita sub-sub aka bude mishi kofa. Adalci na Sayyidina Umar kenan. Tunda ya zakai da su, kai ne police amma ka kawo slipper, ai kai ma you are not in your completed uniform, ko kai ma uniform ɗinka bai cika ba, baka kama wani ba, kai ma mai laifi ne ko? Ko kuma giyar da ke goshinka ta balle? Mun fahimci wannan da kyau. To saboda haka Sayyidina Umar kai ma baka cika sharaɗi ba, kai ma ka kai wata dokar, don haka baka kama wani. To saboda haka muka ji Sayyidina Umar da ya zo mutuwa ya yi wasiyoyi, wasiyoyin da suka tattaɓo kowa da kowa, ya ce duk wanda zai karɓi wannan kujera tashi ya kula da al-muhajiruna al-awwaluna, waɗanda suka fara shiga addinin Musulunci da ɗumi-ɗuminsu ɗin nan, suka yi hijira, waɗanda suka yi manzon Allah mubaya'a a ainihin wannan ƙarƙashin bishiya da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da mu'minan nan, waɗannan da suka yi maka ainihin mubaya'a a ƙarƙashin bishiyan nan. Sayyidina Umar ya ce a lura da su. Ko kuma al-muhajiruna al-awwaluna, mutanen da suka taɓa kallon baitul maqdis suka yi sallah sannan aka shafe wannan alƙibla, aka ce a dawo a ci gaba da kallon Ka'aba, duk an fasara su akan al-muhajiruna al-awwaluna. Sayyidina Umar ya ce a kula da su. sa'annan sai kuma al-ansar waɗanda suka taimaki addinin musulunci suka rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da duk duniya aka yi mishi jafa'i aka kishi suka bashi ainihin wurin zama suka bashi wuri ya masallaci suka taitaye shi shi da jama'ar shi sayyidina Umar yace a kula da su sannan sayyidina Umar ya ketara mutanen ƙauye yace a kula da mutuncin mutanen ƙauye sannan ya dawo birane yace a kula da ainihin birane dinnan mutanen birni suke kasuwanci suke aikin office suke abubuwan da ake tara kudin da gwamnati take samun hanyoyin shiga to ka a cuce su sannan sayyidina Umar ya ketara kan waɗanda suke ba musulmi ba kafiran amana waɗanda suke karkashin hukumar musulunci suna biyan jizya sayyidina Umar yace a kula da su amanar Allah ce kuma su amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce ka a dora musu haraji ko jizya wadda tafi karfin su ka a zalunce su ka a kware su a ainihin wato ba su daraja wadda addinin musulunci yace a ba su don Allah ka duba sayyidina Umar wasiya yayin yi sai da ya taba ko ina kuma wannan wasiya ta shi wajibi a bi saboda ka'idar wasiya matukar bata saba dokar Allah ba to wajibi ne sai an ainihin bi wannan wasiya da ake mutum zai zo mutuwa sai mummunar wasiya yace ina mutu ka a ba wani gado na ko kuma wani adiba a bashi yafi na wani to wannan ba a bin wannan wasiya saboda wannan wasiya ce ja'irar wasiya muguwar wasiya ce akwai zalunci a ciki to sayyidina Umar ya kwanta ya mutu aka zo ainihin aka yi zaben khalifa sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda dukkanin sahabban da ke wannan wurin waɗanda suka tsaya takara tare da shi kamar su Abdurrahman ibn Auf kamar su sayyidina Ali dukkan su suka yi mishi chaffa sun yarda akan cewa shi ainihin khalifa ne na musulunci to ya jama'ar musulmi wato in aka karanto maka wani labari na annabawan da ko na wasu waliyai ko wasu salihai na da to sai Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wannan labari da ake baka fa ba wai shafa labari bane ka ji ka tunsara dariya a'a akwai wa'azi ana son ka lura da wasu abubuwa sai Allah yace matukar dai kana da hankali in dai kai mai hankali ne to akwai darussa a ciki Allah yace ma kana hadithan yuftara ba labari bane aka kirkire shi a'a abu ne wanda yake gaskiya ne haka abin ya faru kuma aka bada labarin shi to darussan da za a iya dauka daga cikin rayuwar sayyidina Umar ma'ana kai shugaba ashe kai mai yi wa talakawanka aiki ne sayyidina Umar ya mutu ba wai shi ne yake da billions kaza ba ko millions kaza ko teguna kaza ko gidaje kaza a'a shi ne ake bi bashin miliyoyin kudade a matsayin shi na khalifa bai wawuri kudi ba sannan mun dan kawo kadan cikin kissar sayyidina Abubakar shi ma sayyidina Abubakar da ya zo mutuwa dan abin da ya bari ma sai tattara ƴaƴan shi yace yana roƙon su arziki abin da ya mutu ya bari don Allah su hakura kasura da gado tunda haƙƙin su ne to sai ya roƙe su yace su komawa da gwamnati a koma da shi baitul mal yace saboda na yi aikin gwamnati shekara biyu an yanka min albashi na cika na rinka ci daga cikin albashi na tare da cewa albashin nan nashi halal din shi ne amma duk da haka ya ga tunda da yayi aikin gwamnati an yanka mai albashi ya ci ya dan samu wani abu to dukiyar shi kakaf a tattara dan haka su Aisha ba su ci gadon komai na Abubakar ba don haka sai ta zo tana cewa wallahi ubanmu Abubakar gwamnati ce ta ci riba da shi ba shi ya ci riba da gwamnati da ya mata aiki ba tunda da ya gama aikin gwamnatin kudin shi gaba daya tattarawa aka koma da gwamnatin su to jama'a adalci kenan na addinin musulunci to waɗannan mutane da kullun ake cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar sayyidina Aisha darussan da ake son a dauka shine irin kyawawan halayen su yaya ake sayyidina Umar har yanzu Allah ya wanzar da ambatan su ana girmama su ana yaban su aikin alheri suke kai da kake kai ne sarki ne wuka ta daya ko me takobi ta daya ko me sanda ta daya kowane irin sarki ne kai shugaban kasa ne kai gwamna ne kai minista ne ko mene ne kai abinda ake so ka duba kafin kai sarakuna nawa ne a wannan kujerar to zaka ga meewa an ware wani kwaya daya ana ta yaban shi ba ana yaban shi saboda yafi sauran iya nadi bane ko yafi sauran zuban manyan riguna a adalci ne yayi yanzu sardauna guda nawa ne a kasan nan sardauna ne ai suna da yawa ko amma duk inda aka ce sardauna ya zama alami ma kwaya ɗaya akan Ahmadu Bello da an je sardauna kwakwalwar ka bata tunanin wani duk wani sardauna ma kana ganin jabu ne ma ya ma akai ma wani ma ya zama sardauna sai kaga sardauna kwaya ɗaya ne me yasa adalci yayi to a matsayin ka na dan siyasa kana son ambaton ka yanzu irin yadda ambaton sardauna yanzu da an ambaci sunan shi a ce Allah ya ji kanshi Allah ya ji kan maza namiji uban yan boko a wasa shi to sai ka duba menene yayi sai kai koyi da wannan abu sai kaga kai ma Allah ya aje ambaton ka amma an ba haka ba yadda Allah ya aje ambaton waɗannan manyan mutane manyan annabawa manyan salihai ake yaban su haka fa Allah ya aje ambaton manyan kafirai kuma ake la'antar su su Fir'auna su Hamana Samudawa da Adawa sai kaji an ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana a duniyar nan kullun la'anta ake bin su da ita Allah ya tsine wa Fir'auna Allah ya la'anci Hamana to ka tabbatar da ma ɗayan abu biyu ne yadda su Sayyidina Umar suke ɗan siyasar musulunci siyasa ta adalci haka su ainihin Fir'auna suke ɗan siyasa ta kafirci siyasar zalunci kaji ana la'antar su to haka kuma su Hajjaju suke ɗan siyasa ne na musulunci amma azzalimai shi kuma kaga har yanzu ana ambaton zaluncin su to me zai sa kai ba zaka gyara ba ka ji tsoron Allah ka kyautata wa talakawanka ka mutunta su to a ƙarƙashin haka ne fa har yanzu yawun mu bai kafe ba alƙalamin Imam al-Bukhari kuma bai kafe ba sai muka sake zuwa mu sake jin Imam al-Bukhari ya sake gaya mana wasu hadisan da ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar ainihin malaman shi har yanzu dai manzon Allah yana da ta cewa akan shugabanni Imam al-Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul ahkam littafin constitution tsarin mulki yaya tsarin mulki ya ake mulkar jama'a Imam al-Bukhari ya ce babu qaulillahi ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah fa bai manta da ku ba ku shugabanni yace abi Allah ayyo Allah da'a ayyo manzon Allah da'a sai kuma yace sa'annan waɗanda al'amarin jagoranci yake hannun su shugabanni ne malamai ne daga tai ne duk wanda yake jagoranci Allah ya kula da ku me zai hana ba za ku kula da Allah ba to cikin hadisan da Bukhari ya kawo sai Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'ilu sai ya kawo hadisin ibnu ukhti Malik zaka ji wani malami cikin malaman Bukhari ana ce mishi ibnu ukhti Malik dan yar uwan Maliku kanwar Imam Malik ce ta haife shi Imam Malik ya rike shi ya karantar da shi sunan shi Isma'il to da kaji Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'ilu to na gaba sai kaji yace haddathani Malik shine yace haddathana Isma'ilu قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر يجي منزل الله في رضا امينكم الله سبحانه وتعالى يجي الا كفتك كجي جماعه تن دغ سراكنا هر ان سياسه منزل الله يي اينهن امفاني دا حرف تنبيه فدكروا كما اتي كو سورارا جماعه kamar yadda mai yayi kuwa zai zo ya rugo da gudu cikin taron jama'a yayye sarki ya gaishe ku manzo Allah ya ce ala ku saurara kowa ya fadaka ya ji kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa wannan kullu kuciya ce fa kowa sai da ta shafa annabi ya ce kullukum kullu a cikin ka'ida ta ilimin usulul fiqh idan ta taso wani suna a gabanta to ta game dijjinsu wannan suna misali da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu sai ce nafsin sai kawo nafsu ba alif da lam to duk inda jinsin rai yake in dai rai ne sai ya dandani dacin fitar mutuwa tun daga shazumamu har yalla bai in ran shi ya zo fita mun fahimci wannan da kyau ko haka kuma manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala duk bid'a kakab bata ce babu wata bid'a mustahsana ko hasana kullu bid'atin ba cewa ya kullu sai ce al to da sai a ce wata bid'a ta fita amma yace kullu bid'atin ga irin shi sai sake cewa kullu muskirin khamrun dukkanin maye giya ce wa kullu khamrin haramun dukkanin giya haramun ce ai ba za ka iya ware wani abu ne bugarwa ka ce ba giya bace ba kuma zaka iya ware wata giya kace whisky ba haramun bace to haka baka isa ka ware wata bid'a kace ba bata bace to haka kullukum dukkaninku kakab ra'in, kowa mai kiyo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka bashi kiyo. To wannan sai annabi ya magana a dunkule kenan, sai fara farfasata sai yace fal imamul ladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaban jama'a wanda yake jagorancin jama'a to mai kiyo ne kuma za a tambaye shi game da kiyon shi. Anan liman ba liman limamin salla ba fa, anan ana nufin ainihin al-khilafatu takwiniya al-amma, wato shugaban kasa ko sarki ko dagaci ko hakimi ko wanda da yake jagorancin jama'a, jagoranci na harkar siyasa, na harkar shugabanci, to ya tabbatar kiyo aka bashi na waɗannan jama'a, kuma za a tambaye shi game da ainihin waɗannan kiyo da aka bashi. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, haka nan mai gida ma an bashi kiyon iyalin shi ne, mutan gidan shi, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, lallai ya shirya za a tambaye shi game da kiyon da aka bashi. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, haka nan uwar gida, haka nan matar aure, ita ma an bata kiyo game da gidan mijinta, ta tabbatar da cewa za a yi a tambaye ta game da gidan mijinta. Wa waladihi, da kuma ƴaƴayen shi, ƴaƴayen shi kina kula ki tura mishi su makaranta, ki tura su islamiya, ki natsar da su, ki koya musu tarbiya. Manzon Allah da ya ce wa hiya mas'ulatun anhum, matar aure din nan sai an tambaye ta game da gidan mijinta, game da ƴaƴayen mijinta, har da ƴaƴayenta. Sannan wa abdur rajul ra'in ala mali sayyidihi, bawa ma yaro da yake kula da shagon mai gidan shi, ko bawa da ke kula da dukiyar mai gidan shi, shi ma wannan kula aka bashi, kiwo aka bashi. Wa huwa mas'ulun anhu, za a tambaye shi game da wannan dukiya, game da haƙƙin mai gidan shi. Ala, manzon Allah ya sake cewa ko faɗa ka fa jama'a, kowa ya saurara da kyau. Fa kullukum ra'in, lallai dukkanku makiwata ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma dukkaninku masu ainihin wato kiyo, masu kula, masu abin tambaye ne game da kiyon da aka ba su. A takaicen takaitawa, wannan ainihin abin da wannan a cikin kitabul ahkam, tsarin mulki, constitution. Me yasa Bukhari ya kawo wannan? Dan kasancewa duk tsarin mulkin da yasa ka kai zalunci, ka cuci jama'a, ka tabbatar da cewa ya kai ka ya baro ka, ka halaka. To wannan hadisi in muka biyo gabobin shi ɗaya bayan ɗaya, za mu ga yana ɗaukan sharhi da yawa. To amma mu ne yasa muka kawo wannan hadisi, shine fal imamul ladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, akan shugaba da muke magana. To shugaba da aka ce an bashi kiyo din nan fa, ya tabbatar da cewa malamai suka ce an bashi kiyo ne ya kula da abubuwa guda 5 zuwa 6. Waɗannan abubuwa guda 5 zuwa 6 sai ya kula da ainihin su dangane da al'ummar shi, sa'annan zai iya bada jawabi mai kyau a ranar alkiyama. In ba haka ba, to bai ainihin wato kula da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi ba, don haka ya tabbatar da cewa akwai matsala a kan shi. Don haka kai ne shugaban ƙasa, ko kai ne minista, hakimi kake, ko kuwa sarki ne kai mai sanda ta ɗaya, wane irin shugabanci kake ka duba tsakaninka da Allah yau shekarar ka 30 ko 20 ko 10 ko shekarar ka 5 ko watan ka 2 ko wata 1 a hawa mulki? Waɗannan abubuwan ka kula da su ga jama'a? Abu na farko malamai suka ce wajibi ne sai ka kularwa da mutane addini, addini sai ka kula da shi, kai da kanka ka kula da addinin musulunci, sannan ka bai wa mutane muhimmanci dangane da addininsu na musulunci, ka tabbatar da cewa mutanenka baka sake su kara zube, kowa ya zaba addinin da yake so ba, kowa ya zaba aqida da yake so ba, a'a, kar ka sake kai wa kanka jafa'i, giyar mulki ta ɗibe ka, ka juya dama da hagu akan kujera ka ce mu babu ruwanmu da addini, mu gwamnatin mu ba abin da ya shafe ta da addini, ƙarya kuke yi, kai da kake cewa ba ruwanka da addini. Ran da kafiri ya karɓi wannan kujera taka, zaka ga shi ya nuna da ruwan shi da addinin shi, kai ne kake cewa ba ruwanka da addinin ka, addinin musulunci. Amma shi kafiri hauka yake ya ce ba ruwan shi da addinin shi, fasto ya tsine mai albarka. To saboda haka kai ka ce ba ruwanka da addini, jafa'in farko da kai wa kanka kenan. Addinin musulunci kuma shi da ruwan shi da kai, da ruwan shi da uwarka da ruwan shi da ubanka ya mutunta ka tun farko aka ce ubanka ya nemo uwa ta gari dan kar a nemo wata yar banza ta haife ka ka zama dan banza ko kuma ka zama mutumin kirki amma ga uwarka nan wata tsohuwar yar iska akwai na kasa sayyidina Umar na zaune wani dattijo ta so yawo yace gashi nan dana ne bai mun biyayya yana wulakanta ni bai kula da haƙina gashi na tsufa sai na Umar ya juya wurin dan haka ake adalci annabi yace kar ka sake kai hukunci in ka ji daga daya sai ka ji wurin daya kai dai ka ce danka ne bai bin ka bai kaza ai to shikenan mun ji to kai yaro ka ji abin da ubanka yace ba kai mishi biyayya gaskiya ne yaro yace gaskiya ne bana bin shi yace to ubanka kai da ubanka amma ba za ka bi shi ba yace eh haƙƙi na ya farar ya ci mutuncin haƙƙi na ne tun kafin ya haife ni da ya tashi auren uwar da za ta haife ni ya je ya samo wata bama gujiya kuma tsohuwar karuwa ya ce to kaga ya wulakanta ni a addinance ya wulakanta ni kuma a ainihin ɗabi'ance ba mutuncin addini babu mutuncin ɗabi'a tsohuwar karuwa kuma bama gujiya to da wanne za a ji da ya haife ni kuma sai ya samu mummunan suna kuma bai tarbiyyata ba sayyidina Umar ya ce dattijo ka tashi ka tafi kai ka wulakanta ɗanka sa'an nan ɗanka ya wulakanta ka to lallai sai kun kularo da mutane addininsu ku lalubo malamai ƙwararrun malamai su rinƙa karantar da al'umma addinin musulunci ku mutunta addinin musulunci ku rinƙa alfahari da shi kuna nuna ku ɗin nan ku ne musulunci musulunci kuma ku ne shi ne ku amma matuƙar kuka watsi da addinin musulunci sai lokacin da ka mutu sai ka ga har yanzu shi musulunci bai watsi da kai ba sai ce ai maka wanka a sa maka turare ai maka kaza ai maka kaza waɗannan malaman da kake cewa ba ruwanka da su kana kyamasu limaman nan su ne za a zo in ka samu suka haɗu aka samu limami 5-7 suka taru a kanka suka yi maka wanka suka yi maka sallah sai ga har cewa ake wane ya dace manyan limamai sun haɗu a kan shi limaman nan su za su haɗu su yi maka sallah su kai ka kabari su tsaya a kan kabarinka su yi maka addu'a kaga duk addini ne yake aiki a kanka amma kai kuma ka hau mulki ka ce ba ruwanka da shi da zaran barayi yan fashi sun afko gidanka babu yadda za ka yi me za ka kira Allah za ka kira idan ka yi ihu sai ka yi wayo Allah ina kenan har yanzu dai addini amma kuma kai lokacin da kake giyan mulki ka ce ba ruwanka da addini to sai kun tsare wa mutane addininsu ba kawai ku bar mutane sasakai wanda duk ya ga dama ya yi addinin da ya so ba mai wa'azi duk abin da ya ga dama ya faɗi irin addinin da ya so ya yaɗa irin aƙidar da ya so a ƙarƙashin haka ne sakamakon sakacinku aka samu aƙidoji barjik suka shigo ƙasashen nan namu khawarijanci ya shigo khawarijanci suna musu mafi yawancin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna kuma kafirtar da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma su fasikantar da su to sa'annan ana nan kuma har yazo aka fara ainihin bayyana khawarijancin nan karara sai kaga mutum yana bada fatawar mace tana ainihin haila amma za ta yi sallah za ta yi azumi saboda me saboda wai zai ce Qur'ani bai hana ba in an ce hadisi sai ce ai wannan hadisi ya saba al-Qur'ani Qur'ani ya ce ka asadi da mace ne in tana haila amma Qur'ani bai ce kada mace ta yi sallah ba kada mace ta yi azumi sakamakon sakacinku ne game da addini sakacinku game da addini ya bude wa shi'a kofa ta shigo kasar nan ga tanan ta fitine ku tun daga kanku tukuna har zuwa kan da yawa daga cikin ainihin wato waɗanda suke bin addinin musulunci tsantsa a ƙasar nan har aka waye gari akwai hamshakin sarki na gargajiya a ƙasar nan yana da babban ɗa wanda yake dan shi'a ne me yasa sakamakon irin wannan mugun aikin nasu na cewa ba ruwansu da addini to lallai wajibi ne sai kun tsare wa mutane addininsu addini da ake cewa a tsare kuma inna ad-dina inda Allah al-islam addinin musulunci kadai shine addini a wurin Allah musulunci kuma kamar yadda al-Imam Abubakar al-Turtusi yake cewa yace mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani da sunna ba musulunci musuluncin al'ada ba ba musuluncin dariqa ba ba musuluncin son zuciya ba musulunci wanda yazo al-Qur'ani da sunna a kuma irin yadda annabi ya aikata shi ba wai a zo da musuluncin a zo da Qur'anin da sunna amma ana kokarin gyara al'adu na gargajiya ko na maguzanci ko kuma dariƙun sufaye ba a'a duk abin da aka zo da shi sai a bincika ya zo a Qur'ani da sunna annabi yayi haka ko ko sahabbai sun yi to sa'an nan sai a ce wannan abu ya zama addini to sai ko kulawa da mutane addinin su kuna ga kasashen da aka kula da addini har ma'aikata ake da ita ma'aikata ce guda ta addini sai ka ji commission ne ma'aikata ce hukuma ce mai kula da harkokin addini hukuma mai kula da harkokin alhazai ba wai sai shekara ta yi ne za a nada mata amirul hajji ba a'a har minista na addini zaka ga akwai minista a ce minista na addini sadaka wannan da zakka da waqafi sai ka ji an ce ministan waqafi wizaratul awqaf wazirul awqaf shu'unul awqaf sadaka zakka waqafi da ake mutun ya sai gida ya aje ya sai makaranta ya gina rijiya da sai aka yi musu ma'aikata saboda kula da addini to nan ne sai an bawa wannan muhimmanci ku karanta littafin bayanin wujubul hijrati alal ibadi Sheikh Usman sai da ya tsara cewa in aka kafa gwamnatin musulunci sai da ya kawo duk irin ma'aikatan da yake wajibi ne sai an kafa su daga ciki har da ma'aikata addini yace ita ce za a fi ba muhimmanci domin ita ce take jagorancin dukkan harkoki to wannan addinin da kuke cewa ba ruwan ku da shi da zaran ta kwabe kuma sai a je a nemo masu addinin nan sai a tura su can tushen addinin a ce su je su yi wa kasa addu'a zaman lafiya dan kasa ta samu zaman lafiya wannan ya nuna wato ba da gaske kuke addinin ba sai dai addinin ya zaunar muku da al'umma lafiya dan ku samu damar taushe su ku cuce su ma'ana yaudara kenan to lallai ne sai an kula da addinin mutane makarantun boko lallai a wajabtar da karantar da su addinin musulunci makarantun islamiya a ba su muhimmanci alarammomi sun zauna suna karantar da yara karatun allo karatun alqur'ani a yanka musu albashi a mutunta su wannan injiniya ko wannan minista ko director ko prefect ka tabbatar ka bai fi wancan malami da ya zauna yana karantar da karatun allo ba wancan malami ya fi shi daraja a wurin Allah ta fi shi daraja a wurin manzo Allah ta fi shi daraja a wurin musulunci da al'umma musulunci saboda manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi kowa alheri cikin ku wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da Al-Qur'ani to wancan malamin Allah yafi shugaban kasa daraja yafi ministan kaza daraja amma me yasa aka wulakantar da shi aka bar shi yana buɗuɗɗukuwa a cikin kura rayuwa ta kuntata gare shi zigan da zai hada ainihin yayi tawada sai ya sa yara sun je sun yi bara wannan irin wulakanci kenan wannan ko ne makanta addinin musulunci amma da matsala ta tashi sai a ce a tara malamai a birnin tarayya su sauke alqur'ani kowa da yaga irin sa da sai sauke alqur'ani tunda kuna da mugun aiki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ya jama'a wallahi sai an mutunta addinin musulunci sai an mutunta alqur'ani a bude jami'o'i na addinin musulunci jami'o'i na karantar da sunna jami'o'i na karantar da larabci a mutunta addini matukar mutuntawa har ya zama jama'a a ce an girmama addinin boko addinin bature ya zama gaba ɗayan karatun addini ba shi da daraja ka dubi makarantar boko ita ke juya makarantar islamiya in yaranka yana zuwa makarantar boko da safe to shikenan islamiya ko sun shirya ko ba su shirya ba dole su mai da shi da yamma in ba haka ba to dai ba zai zo da safe ba da safe yana zuwa boko ana cikin haka an mai da shi islamiya da yamma sai a ce an mai da shi boko da yamma to dole malaman islamiya ko sun shirya ko ba su shirya ba su dawo da shi da safe in ba haka bai daina zuwa sai zai tafi boko za a yi mai wanka a taje mishi kai a yanke mishi kumba a sa mishi kambas da safa a yi mishi kwaskwas a sa mishi cincin da sauran abubuwan alheri a kai shi amma islamiya za a ce to in ka gama wasa kai sauri ka wuce fa wai daga filin wasa ya sauri ya wuce ba ta da muhimmanci ita to me yasa talakawan suka wulakanta addini saboda kushuwa gabanin ko wulakanta addini abinda zaka duba shine yau in gwamnati ta kafa siyasa sai ka ji duk talaka yana girmama siyasa ne yana haɓaka al'amarinta saboda daga gwamnati ne da ta rushe sai ka ji su ma sun rusa haka addini da zarar gwamnati ta rike addinin musulunci sai kaga duk talaka sai ga shi ma ya rike addinin musulunci tafi kasar Saudi Arabia ka gani da zarar an kira sallah komai tsiyarka ko ba zaka je sallah ba dole ka rufe shagonka dole ne ka rufe shagon kan ba haka ba gwamnati sai ta kwata shagon amma anan fa ga kwankwasan masallacin ka ga ainihin ga shagon ka ga masallaci sai a kira sallah ba ruwanka kana jin zaben rana Allah ya kiyaye to abu na farko kenan wanda yake wajibi ne a kula da shi. Sannan abu na biyu annafs, a kula da rayukan mutane. Jama'a, wannan wulakanci ya wuce mutum na shekara 30 ko 40 ko 20 yana neman kuɗi tsakanin arewa da kudu, yana ɗibo goro yana kawowa yana siyarwa yana kai shanu yana ya tara kuɗi shekaru 30 rana ɗaya aje a kashe shi a daji a karɓa kuɗin aje dare ɗaya kuma a shanya giya a ba mata kuɗin, saboda gaba ɗaya ba a kula da ran ɗan adam ba. Sannan gidajen ainihin cin kawunan jama'a, gidajen secret society tsafe-tsafe, ya zan yadda ka san akwai kwata ta saniya, akwai kwata ta akuya, to haka akwai kwata ta mutane a ƙasar nan. Akwai inda duk abin da kake so na ɓangaren ɗan adam fresh, ba wai ruɓaɓɓe ba, lafiyayye, haka zaka je ka samu duk abin da kake so. Yatsan ɗan adam ne, baki kake so, farjin mace, nonanta, duk abin da kake so akwai na ɗan adam a ƙasar nan. Shuwagabannin nan sun san waɗannan gurare. Abin mamaki, shekaru da suka wuce fiye da 10 a nan sabon gari, a tsakiyar sabon gari, sai ga gidan yankan kai a tsakiyar sabon gari. Ya aka yi, idan ba wani ne ya fita ƙasar waje je siyo shadda ko ya siyo mota ƴar kwatano, sai a biyo shi a ce ya shigo da kaya babu custom duty, ya shigo da kayan ƙasar waje, a nan akwai tsaro. Amma a tsakiyar ƙasar musulmi ga gidan cin kai, gwamnati ba ta sani ba. Jama'a, wannan abu babu mamaki a ciki. Kuma ƴaƴan talakawa da almajirai da masakai ake kama ana yankawa, me yasa ba a kama ƴaƴan manyan mutanen? To in aka gama cin ne talakawan, ku tabbatar sai ƴaƴanku ba suna zuwa nazari ba, to shi kenan, sai a tare a tare mota a juye su wuri guda a je a yanke su. In ga an fito da kan ɗanka haka, gashi ma ya zama ƙwarangwal, ai dole ka ɗauki mataki a kai. To dole ne a kula da ran ɗan adam, jama'a, ran ɗan adam, rai musamman na musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gushewar Ka'aba ya fi sauki a wurin Allah fiye da gushewar mumini ƙwaya ɗaya. Amma mumini ne ake yankawa, jama'a, a kashe ɗan adam, a ci naman jikin shi. Ɗan adam ya kashe ɗan adam, ya ci naman jikin shi, ba ku damu da wannan ba. To dole sai kun kula da rayukan mutane. Ka gama tara kuɗin ka, tsafkana gidanka, ƴan fashi su zo su harbe ka, su kwashe kuɗin su tafi, shikenan. Ina hukumar 'yan sanda wadda an aje ta ne don ta kare ainihin mutuncin mutane? Ina mobile police, ina military police, ina sojoji? Duk suna nan, ana biyan su albashi, ana yi musu duk abin da ya kamata. Amma matsalar kuma sai ka rasa cewa to ina aikin nasu? Dan sitika an baka kawo kaman nan a mashin ɗinka ba, kai ne yin a caɓa na naira 50, sai ɗan sanda ya tare ka, da ka ce ranka ya daɗe, a yi haƙuri. Ai, ka ga abubuwan ne yadda rayuwa take, ba zai ce wai za ka nuna min aikina ne, to nuna min aikina, wai lokacin zai yi aiki. Amma ga 'yan fashi da makami can inda aikin nashi yake gangaren, a nan bai san da aikin shi ba, sai a kan sitika ɗan fallon takarda gaba ɗaya, wai a nan ne wai zai yi aiki, a nan ne yake aiki, sai gan shi da mazurai, kamar daga saman bakwai Allah ya turo shi ya ce zai zama policeman. To kaga irin yadda al'amarin ƙasar yake, saboda zalunci ke jagoranci, sai zama hannun ƙasa ɗin ma. Ana shigo da kayan rashin gaskiya, wasu suna shigo da makamai don su yaƙi wasu, su hallaka wasu, wai duk hukumar 'yan sanda ba ta san da wannan ba. Amma da zaran ka ɗauki rediyo daga nan tudun wada, za ka je da shi cikin garin Zaria ko za ka je da shi sabon gari, sai ɗan sanda ya tare ka. Wai yana tuhumar wannan rediyon, yana tuhumar wannan mashin ɗin, yana tuhumar kaza, yana tuhumar kaza, a nan ne wai zai yi aiki. Ina duniyan can rashin gaskiyar da ake, ga giya can ana sha, ana fasa kawunan mutane, duk ba su je aiki can ba, ga gidajen karuwai da 'yan iska, duk ba su je aiki ba. A'a, sai an ganka kai mai mutunci, sai a ce wai a nan ne kai za a aiki a kanka. Da ka yi magana, sai a ce ai ma kai an kai ka, kai ya tukuna ma kafin a fara tuhuma ka na laifinka, wai kai ka hana ɗan sanda aiki, wai shi ne laifinka ma na fari tukuna. To shi kuma can waye hana shi wancan aikin shi kuma? Allah ya kiyaye. To sannan abu na uku, wajibi ne sai ainihin shugaba, sai hukuma ta kula da al'irdu, mutuncin mutane. Ku tsare wa mutane mutunci, ai dan haka aka samu ma'aikata ta 'yan sanda ɗin, saboda kula da mutuncin mutane. Yanzu jama'a, wannan cin mutunci ya wuce, kana zaune gidanka, 'yan fashi su zo su kama ka, su ɗaure ka a idon matarka ko matarka, su kwantar da ita, su zina da ita, sannan su kwashi gwalagwalanta da dukiyarka su tafi. Wannan cin mutunci ya wuce wannan? A idonka a kwantar da matarka, a zina da ita, sannan a kwashe gwalagwalanta, kuma a kwashe duk abin da ainihin kai kuma ka mallaka, a dare ɗaya a tafi da shi. ka je ka kai rahoto wurin yan sanda sai su ce ba su da wadatattun kayan aiki a lokacin ko kuma su ba su ainihin wato shirya ba ko motar su ba ta da mai ko dai wani uzuri dai wanda yake akbah min zambi uzurin nasu da suka kawo ya fi ainihin laifin da ainihin suka yi ban haushi to wani irin wulakanci ya wuce wannan jama'a ba za a kula da mutuncin mutane ba ma'ana sai wanda duk yake so sai ya ci mutuncin wanda ya so baka da inda zaka je ka kai kuka sai matsala ba ta kai ta kawo ranar ne zaka ga ainihin yan sanda suna ta mazurai a kai to wajibi ne sai an kula da mutuncin mutane jama'a a karewa mutane mutuncinsu sayyidina umar yana kwance yana bacci a madina sai ainihin ya ji wata kururuwa sai ya ji wannan kururuwa wajen sham ashe wai wata mace ce yan fashi yan ta'adda suka abko mata da tsakar dare sai ta daga murya wayyo umar Allah cikin ikon shi sai ya bugo wannan kira tun daga kasar sham tun daga siriya har zuwa kunnan umar a madina yana bacci sai ya tashi aka tashi rundunar sojoji ya ce nan haka dinnan nan ku nausa nan naji ana kira na ana ihu in kawo dauki ko marmaza suka je suka samu har an yi mata abin da za a yi an gudu amma sai da aka kamo wannan ainihin mutane yanzu waɗannan yan fashi ne suka zo suka yi fashi aka je aka kamo su kwanakin baya yan fashi suka fitini hanyar birnin gwari hanyar tafiya Lagos suka kashe na kashewa suka shigo cikin garin nan suka kashe na kashewa me ya faru daga karshe ina suke to a cikin kasar kuma to amma kai yanzu ka dau rike dan radiyon ka na naira 1,500 sai a ji a saka ka a bayan kanta a ce wai babu rasidi wai ana bincike akan ka tukuna wai babu rasidi a radiyon ka saboda haka ana bincike akan ka kai an iya kamo ka amma ga wasu can da manyan makamai an rasa yadda za a yi da su ma'ana ashe akwai waɗanda suke iya gagarar gwamnati kenan to amma talaka da magana ta tayi sai a ce kana son ka fi karfin gwamnati ne a ga waɗanda suka fi karfin gwamnati me yasa ba ku je kun toshe su ba inda gaske ne gwamnatin ga wasu sun dage suna yakar muku al'umma Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi wasu mutane suka zo ainihin Madina suka sauka suka musulunta annabi ya ba su masauki ya ba su abinci sai yanayin Madina sai zazzabi ya kama su da mashashara sai annabi ya ce su je su shafi tsarin raƙumi da nonon raƙumi aka kai su wurin raƙumin zakka da suka sha suka warke sai suka yi godiyar mayu uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atrukuma uridu lima yuridu su an rayar da su kuma sai suka kama makiwacin suka kashe suka kakkafa mishi kibiyoyi a ido yanzu Allah ya sa aka bi bayan su kafin la'asar an kama su ka bi yan sandan annabi kenan babu wasa indai annabi ya ce a je a kamo wane wallahi duk inda yake sai sun cika aiki a kan shi sun kamo shi amma yanzu yan sanda duk Najeriya gaba daya sai a ce wai duk garin da ka je akwai yan sanda amma wai wasu masu laifi ko su 100 ko su 80 ko su 50 wai sun tsira ko kwaya daya ba a kama ba anya abin nan babu hadin baki kuwa to ya kamata talakawa su tashi su nemo wa kansu yanci su nemo wa kansu haƙƙi ta hanyoyin da suka dace in ba haka ba wallahi talaka kai ne ake kaiwa ake barowa ka tashi kai tunanin wace hanya za ka bi wadda ta kamata ka nemi mutuncin kanka ka nemi yancin kanka in ba haka ba Allah ya hada ka da azzaliman shugabanni ba su san darajar ka ba ba su damu da kai ba sayyidina Ali manzo Allah ya aike shi ya kamo wasiƙa a wurin wata mata wani sahabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Makka cewa bayan gaisuwa kun san ni dama dan cira ni ne cikin ku banda kowa cikin ku amma na tara dukiya na baro ta to gashi na samu labari annabi zai zo yaƙe ku dan haka na bude muku wannan sirri ne dan ku taimaka ku tara dukiyata ya ba wannan mata ta saka a cikin gashin ta ta yi kitso ta sa dan kwali ta rufe kanta ta tafi kai wasiƙa malaika jibril ya zo ya ce ga wata matsala ta faru annabi ya kira sayyidina Ali da wani mutum ya ce a je a kwato wasiƙa a hannun wata mata tana nan ta kama hanyar Makka sayyidina Ali ya tafi tinkis kaga police kenan ya tafi kamo ta yana zuwa ya same ta babu wani farin duniya da za ta yi mishi ya kyale ta matan shi wace ce Fatima ce kuma akwai wata mata da ta rage wajen kyau ta gaji ubanta annabi wata mata za ta yi laifari ta rude shi babu wani cin hanci da za ta bashi innal ghina ghina an-nafs wadatar zuci sayyidina Ali yana da ita har tashi yake da daddare yana ya duniya gore gari ke duniya ki rudu wani amma Ali ya fi karfin ki sayyidina Ali kenan to wannan mata Ali yace ke manzo Allah yace akwai wasiƙa ki kawo tace babu tace irin tsaron bankariya sayyidina Ali har ya juya yace ke wallahi tunda manzo Allah yace akwai wasiƙa akwai ko ki kawo ko zan ja kafa ki zuwa Madina da ta ga abin da gaske ake policeman kenan da gaske ba wai a dan dukkan ku ne naira 10 ko naira 30 a saka mishi a cikin takaddu a mika mishi ba shikenan ya takaddu complete abin da suke kenan sai ka tawo tun daga kudancin nan sai ga driver yayi canjin naira 10 naira 20 yana zuwa da ya mika mishi shikenan da ya mika mishi shikenan da ya mika mishi shikenan dan samu wani a wayo takaddu ina takaddun ka wayo takaddu yana mikowa kai driver ya takaddu naira complete wai takaddunka da cika sai ya saka naira 10 ko naira 20 sannan takaddu suka cika ina mutunci yake in kawo nan jama'a ya dako a cikin motar nan ba ruwansu idan taba ya dako wanda take taba iblis ba ruwansu idan makamai ya dibo ba ruwansu annawa ya fitar da wannan makamai naira 20 ko naira 10 ka gwada ka gani tun daga Port Harcourt ko kuma tun daga Lagos ko tun daga Onitsha ka dibo mugun kaya ka gani sai kaga canji suke da sun zo kawai sai su wurga da sun zo kowane iri ne kayan sai an ketaro da shi to ina gaskiya take a cikin wannan harka amma dinnan wannan ba aiki ne aiki ne suke amma sai matsala ta faru sai ce zaka hana mutum aikin shi daga ka ce a yi hakuri Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to haka sayyidina Umar yasa aka je aka kara mutuncin wannan mata tana kafar Sham kun ga wannan ya zama karama ga sayyidina Umar ko ma'ana saboda shugaba ne na gaskiya shi yasa kuka daga nesa ma Allah madaukakin sarki sai kai mishi radiyallahu ta'ala anhu amin to haka sayyidina Umar din nan sai ya taba ainihin tura mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sayyidina Umar abin ya kwanta min dan biyan su ya tura sojoji suka tafi yaki sai kafirai wani sahabi mai suna Sariya Umar ne sai ainihin wani sahabi mai suna Sariya yana jikin wani dutse sai wani kafiri sai ya hau saman wannan dutse zai danno wani dutse ya danne shi sayyidina Umar yana tsaye yana huduba a ranar juma'a sai Allah ya mai kashafi ya nuna mai abin gashi na life shi yasa tun kafin ka ga tauraron dan adam su sun ga tauraron Allah ba ma na dan adam ba shi tun tuni sai gane kai sai yanzu ne ka zama ba kauye kake ganin satellite kake ana dako maka America menene kana ganin life shi tun lokacin sayyidina Umar yanzu yana hudubar juma'a kuma yanzu gashi ana nuna mai wani abu da ke faruwa a can sai sayyidina Umar yana daka wannan soja na shitsawa yana ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal kai sariyati kauce ga dutse nan kauce sai kauce aka zo sai aka gwada wannan magana da Umar ya faɗa daidai lokacin wannan sahabi ya jita ya kauce yana Madina kuma Allah ya kai muryar shi can kamar Sham kenan kamar yadda Allah ya kawo muryar wannan mata Madina tun daga Sham to wallahi in kuka tsara gaskiya kuma sai karama ta bayyana a hannunku amma yanzu wannan shugaba ne shi kanshi yake fara ya ga wata karama Allah ya kiyaye to sannan sai an kula da ainihin abu na hudu shine almal dukiyar mutane a kularwa da mutane dukiyoyinsu ba ya zama mutum ne shekara 30 yana trader bakin hanya ba rana daya wai gwamnati sai ta turo wani wai captain a kwashe wai duk sai biya kwashe kayan jama'a sai dan trader ya dan fito nan yake dan samu man shafawa da sabulu da in ya je ganin gida zai kai uwar shi ta sa mishi albarka sai ya samu da teburin da trader duk an kwashe gaba daya wakatin a kwashe ya kwashe wai gwamnati ce ta turo a gwamnati kula da dukiyar jama'a take ya jama'a ku duba da kyau fa ku nemar wa kanku an yanci da haƙi wallahi ta hanyoyin da suka dace in ba haka ba kada yan siyasan nan su maida ku wawaye ko kuma jahilai ko gidadawa sai mutum ya zo yanzu nan cikin ku ya miƙe ne muku kara dade ya ce ku tsaye da shi zai zama takara zai muku ciyaman zai muku kansila zai muku minista zai muku kaza ku yi ta zufa ku yi ta wahala ku yi ta taro karfe biyun dare karfe hudu na dare sannan zaka dawo taro kuna zaben shi ba dai ya zama ciyaman ba to dokar farko sai ce duk wani mai faci a bakin hanya duk wani mai kasa a tarugu da yalo a bakin hanya ya kwashe duk wasu masu zama suna kasa albasa da tumatiri a wuri kaza su tashi za a raba rumfuna, to inda adalci ne aka zo sai a raba rumfunan sai a ba su tunda filin su ne wurin da mai ake zubarwa bola, su suka zo suka gyara suka share shi har ya zama fili ake sha'awar shi, to aka zo sai a rarraba musu sai a ba su abin su, ba zai iya ginawa ba to sai ya sayar, don Allah ba zai ce ciya man yayi adalci ba, amma yana facin taya a wurin ko yana gyaran mashin ko yana kanikanci ko wani abu sai ya ce to sabon ciya man ya ce duk ku tashi za a raba rumfuna, ba zai samu rumfa ba daga matar ciya man sai matar sakataren local government sai matar kaza sai wani kaza sai duk a raba musu filayen, masu kudin gari kuma sai su zo ainihin sai su sai filayen, to kuna ganin irin mugun sakamakon da Allah yake musu sakamakon mugun aikinsu, sai sun yi rumfunan sai Allah ya maida rumfunan wurin sai ya zama ƙauye sai a kasa kayan aki zuwa a siya, dole zai a bar wurin zai zama wurin kwallo da wurin wasannin awaki da rana. To sai ku rinka tunawa in mutum ya zo ya ce ku zaɓe shi, shin mutumin nan da can kafin ya ainihin hau ai yana da wani abu da ya kamata ya muku, da me yake muku, shin da yana shiga cikinku kuna sallah tare da shi kuna hudda tare da shi, ko ko yanzu ne kawai rana tsaka yana son mulki, to ku tabbatar mulkin kawai yake so yana samun kuma zalintar ku, ba zai kula da haƙƙinku ba, lallai sai an kula da dukiyar mutane. Sannan na daga cikin kula da dukiya din nan a sa ido game da rigingimun da suke faruwa game da harkokin jama'a, yanzu kasuwanni manya-manyan kasuwanni suna biyan kuɗaɗen rumfuna na wata ko na shekara ko makamantan haka, amma babu ruwan hukuma da ta ce za ta sanya ainihin masu tsaro su gada rumfunan nan nasu, dole dai kai ɗan kasuwa ka biya gwamnati wannan haraji kuma ku ne za ku ɗauki mai gadi. Rana ɗaya in wani ɗan taba ya zo ya saka wa kasuwan nan wuta ta ƙone, to bala'i ya same ku, ba ku da yadda za ku yi, sai a ce to shi kenan tunda rumfuna sun ƙone to gwamnati ce za ta yi rabar rumfuna a wurin, in aka tashi madadin a raba rumfunan kowa an san filin shi a bashi nashi mana, ya mai da wannan irin rumfa tashi ta katako ko ta kwano a sai a ce jambulo, wani a cikin keji yake kwana shi da kanshi amma wani rumfar shi an ce jambulo shi kanshi a keji yake kwana, saboda Allah ina ya samu kudin jambulo bai samu hali ba, to in ma ya samu filin kenan, to wani irin zalunci kenan wannan, dabbobi waɗannan dukiya ne sai an sa ido game da su, wani dabbun sai manzo Allah ya kawo doka ya ce gonaki masu gonaki da lambuna da rana dole ne su kula da abebansu, duk sanda kake da gona da rana akuya ko saniya ta je ta ci to wannan kuma ta ci banza babu matsala babu biya, dan da rana wajibi ka kula da gonarka, da daddare kuma fa masu dabbobi sai manzo Allah ya ce dole su daure dabbobinsu, to da daddare kai kuma mai saniya in ka sake ta sukuce ta je ta ci haƙƙin gonar wani to sai ka biya, duk haƙƙoƙin dukiya ne sai an kula da mutane waɗannan abubuwan. Sannan sai annasab dangantaka, a kula da dangantaka, kaga an dawo kan addini kenan, wannan mata mijinta ya sake ta dole ne a sa ido dangane da iddarta, ba kawai wannan ya sake ta ya gobe ta lallaba ta je ta auri wannan ba, mace ta taso daga Kano ta zo nan Zaria kawai da mijinta ba su rabba su komai ba sai ta aure a nan, babu abin da ya damu hukuma game da wannan sai ta aure a nan, tana da miji a can tana da miji a nan, sai ta zauna nan ta wata biyu sai ta ce za ta ɗan yi tafiya kaza 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 kaza, sai ta tafi ta tafi ainihin can kuma ta tafi wurin mijinta, sai a zo a samu ɗa sai a rasa takamaiman ɗan nawaye, mace da mijinta sai ta biya kuɗin umara ta ce ta tafi Saudi Arabia sai ta je can sai kuma ta samu wani mijin, lallai sai an kula da dangantaka annasab, kada a ɗauki ɗan wani a baiwa ainihin wani, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo doka fa, lallai in matar wani ta je ta zina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to hukuncin wannan ɗa in ya samu ta hanyar wannan zina to lallai namijin matan ne, amma kuma shi wanda ya cikin fa sai a kama shi sai a jefe shi a tsaye mishi da haddin kisa, dokar musulunci kenan akan shi, saboda a kula da dangantaka. To sai an kula da irin waɗannan abubuwan abinda sannan na daga cikin abin da ke nufi da kula da dangantaka, Shehu Usman yake har ma'aikata sai an kafa ta dangantaka, saboda mutane suna da kawo nasaba ta ƙarya sai mutane yake ni ne wani ɗan wane ni ne wani ɗan wane, har ya danganta kanshi zuwa ga annabi, dangantaka ƙarya. Shehu Usman yake tunda mutane sun waye gari a waɗannan zamunna suna ƙaryar sharifantaka, mutum yake shi sharifi ne to kawo nasabarka, akwai mutanen da sun kware game da sanin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ta karkasu, da ka faɗa sai ce kai ƙarya kake, kai manzon Allah ƙarya, ka tuba, in ba haka ba sai a kashe ka, to sai an kula da irin waɗannan dangantakar da sauransu. In ba haka ba, za ku ga sharifan ƙarya nan sun yawa, sai mutum ya zawo baƙar riga ya zo yana mazure da bakin tabarau, wai shi sharifi ne, yana ta kwasa dukiyar mutane yana ci. Allah ya kiyaye. To sa'an nan abu na shida, lallai ne gwamnati sai ta kula da al'aqal, hankalin mutane. Hankalin mutane, sai gwamnati ta kula da hankalin mutane. Kar a bari ana shigo da hudar iblis, kwaya, matasa suna son solution, suna shan abubuwa, suna haukacewa, suna samun tabuwa. Sannan kuma a rinka kula da ainihin mahaukata jama'a. Mutum ana tare da shi sai fara samun tabuwa, sai ku ga babu ruwan hukuma da shi. Ina ma'aikatar kula da harkokin jin daɗin jama'a? Ba ruwanta da waɗannan abubuwa. Yanzu duk wanda ya kalli gidan talabijin na Kaduna makon nan da ya wuce ranar Lahadi ya ga abin mamaki. Jama'a na daga cikin hanyoyin da Kiristoci suke bi, suke ainihin togo da addininsu, suke yaɗa addininsu, shine ainihin hanyar rukuya da suke bi, irin wadda ta zo a cikin addininsu, yi wa mahaukata magani da sauransu. Sai aka samu wani tsohon soja ya haukace NTA Kaduna, sai ta ɗauke shi ta yaɗa labarin shi, sai ƴan uwan shi Yarabawa sai suka gano daga can jihar Ekiti ko jihar Osun State. Aka biyo baya sai aka gano yanzu wannan ɗan uwa nasu yana nan a hannun wani fasto, ashe wani Reverend Father yana nan, yana ta mishi rukuya, yana ta mishi addu'a, yana ta mishi magani, har ya watsake fas. Ga hoton shi nan, yana mahaukaci nan, ga hoton shi yana soja, sannan gashi kuma yanzu life ya warke. Yanzu ku gaya min yaya za a yi waɗannan ƴan uwa nashi, ko ba Kiristoci bane, ba za su shiga addinin Kirista ba? To dole sai gwamnati ta kula da irin waɗannan, a kula da mahaukata ɗin nan. Wallahi wani mahaukacin asali ba ma asalin cuta ce ta aljani, ko kuma wani cuta ne na wata jijiya ta murɗe ba, damuwa ce kawai ta haɗar mishi a ƙwaƙwalwar shi. Damuwa ta haɗu da a ƙwaƙwalwa, ga yunwa, ga wahala, ga fitinan neman mata, ga ba abinci, ga ba aiki, ya za a yi ba za ka taɓu ba, wannan ma ai wani aljanin ne musamman shi ma, dole shi kenan sai ka taɓu. To mutum yana taɓuwa, madadin an ga ya shiga halin damuwa ɗin nan, a ja shi a jika, a kyautata mishi, a mutunta shi, a sai a bar shi kanshi ya busu-busu, gemu da komai, sai abubuwa sai su hargitse. Yaran anguwa kuma jiya-jiyan nan yake ɗan anguwan nan da ranshi da lafiyar shi, amma yau sai ka ga an bar yara suna ta tonan shi, shi kenan sai ya ƙara zautuwa. To shi kenan sai ka ga yaushe zai warke. Da a ce za a kama ainihin wannan mahaukaci, ai mai wanka, ai mai aski, a bashi abinci ya ci, ai mai allura ya wadataccen bacci, da yawancin waɗannan mahaukan nan za ku ga sun watsake. To kuna ga yanzu ga ƙaramin misali, a nan tudun wadannan aka samu wasu matasa suka tsaya suna wannan aikin. Abin tambaya shine, shin hukuma ta sa musu hannu akan haka? Ba ruwanta da su, matasa ne suka haɗa kansu za su yi saboda Allah. To ita hukuma ba za ta yi saboda Allah ba, ta taimake su mana? Su ba wajibi ba ne a kansu asali, wajibi ne a kan hukuma. Amma sai su kama mahaukaci, su yi aski, su yi mishi wanka, su gyara mishi jikin shi, ya ci abinci, sai ka ga ya ɗan fara dawowa cikin hayyacin shi. To da sai hukuma sai ta ce, to waɗannan matasa, wannan kai shugaba, kai ne director, wannan kai ne kaza, wannan kai ne kaza, a sa musu albashi, tunda sun ɗauka za su yi saboda Allah, sai a agaza musu. Gwamnati ta kula da wannan. To amma yanzu dubiyar da ainihin gwamnati ta bar mahaukata, kuma take taimakawa akan masu hankalin kuma su zama mahaukata. Kwaya ga tunan ana siyarwa wuri daban-daban, abubuwan sha waɗanda za ka sha ka haukace, ga tunan abubuwa daban-daban. Ɗan sanda ne zai je ya kama yaro da ainihin hodar iblis yana zuƙa, in ya kwashe sai ya karɓa ya je wani wurin ya siyar, ko kuma ya kwashe ya je shi ma an jima yana sha. To kaga irin bala'in ke. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To waɗannan abubuwa su ne ake kiransu kulliyatul khamsi ko kulliyatul sitt. Abin da ya sa wasu malamai sun taƙaita su a kan guda biyar, sun cire matsalar nasaba a ciki, wasu kuma sun ainihin bar matsalar nasaba, sun cire matsalar al'irdu. Amma dai an fi son a tabbatar da su guda shida ɗin nan, dole ne sai hukuma ta ainihin tsai da su. To kuma jama'a na daga cikin haƙƙin jama'a talakawa, su kuma su yi gwagwarmaya a kansu tirsasa gwamnati. Rubuce-rubuce ne za su yi ta yi, gidajen rediyo ne da talabijin su ta fitowa suna jawabi, su ga an kiyaye waɗannan abubuwan jama'a. Domin ƙa'ida ita ce, idan azzalimi na zalunci, in ba ku dafe hannun shi ya daina zaluncin ba, in bala'in ya zo sai ya haɗe kowa. Misalin wannan aka ce jirgin ruwa ne wanda yake sama da ƙasa. to sai waɗanda suke ƙasa din nan suna da buƙatar ruwa, kun ga sai sun hawo ta sama tukuna za su zo su kandami ruwa a gefen teku sannan su koma ƙasa. To shikenan sai kuka kunkunin cewa sun fitine ku ko na sama da kaiwa da komowa, sai ce to tunda haka ne abinda za a yi matsalar mai sauki ce ku bari mu huda ƙarƙashinmu ruwan ya zuraro ta nan sai mu rinka amfani da shi. Za ku bar su? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka bar su ku hallaka su hallaka, in kuka hana su ku tsira su tsira. Haka hadisi ya zo cikin Bukhari. To ku ga da wannan, idan kuka hana shugabannin nan zalunci to ku tsira su tsira, in ba ku hana su ba sai Allah ya ce wattaqu fitnatan, ku kiyayi fitina bala'i idan ya zo. La yusibanna allazina zalamu minhum khassa, ba waɗanda suka jangalo masifa kadai take samu ba. Yanzu matsala la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, yanzu matsalan man fetur da ta zo kasan nan waye bata taba ba, mutum nawa ne suka yi gobara gidansu ya kone ko suka yi asarar rayukansu, mutum nawa ne suka rasa wasu ainihin bangarorin jiki nasu. Musiba ce wasu ƴan kaɗan ne suka canɓalo ta, amma babu inda sasanta bai je ƙasar nan ba. To saboda haka wajibi ne mutanen kudancin ƙasar nan za ku ga sun fi ainihin mutanen arewaci dangane da koke-koke akan neman haƙƙinsu. To wallahi dole ne sai mutane kowa sai ya dage gidajen rediyoyi ne, gidajen BBC ne, gidajen Voice of America, duk inda za ku je ku kai kuka ku je ku yi ta naki akan haƙƙinku kaza, sai an ba ku sai an yi muku sai an yi muku. Ba sai da tawaye sai da ƙone-ƙone fa musulmi yake neman haƙƙin shi ba. Duk sanda kaga ana ayi tawaye ayi ƙone-ƙone, ƴan iska ne ƴan tasha ne, mutane masu mutunci tsayawa suke su yi tsayin daka su nemi haƙƙinsu. Tun a jahiliya mun kawo tarihin wasu matasa da aka zalunci Annabi da dangin shi, aka ce a daina magana da su, aka kore su daga garin Makka. Matasa ne suka tsayi su shida zuwa su bakwai, ba su ƙona kowa ba, ba su kibar da naɗin wani dattijo ba, da baki kawai suka tashi suka yi jawabi, amma sai da aka warware takardar zalunci. Kuma a yanzu za ku iya yin haka, yau ku ne ku rubuta petition nan, ku rubuta kuka nan, ku yi jawabi nan, ku yi jawabi nan, kuna neman sai an baiwa addinin musulunci haƙƙin shi. Amma in ba haka ba sai ku zauna ku su ba ruwansu da addini, kuma ba ruwanku da addini, kun yi laifi kenan gaba ɗaya a wurin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan ainihin hadisin kenan. To dukkanin shugaban da ya kiyaye wannan ainihin abubuwa guda shida, to shi ne ainihin ake cewa al-imamul adil, shugaba adili, shugaba mai gaskiya. To menene kuma sakamako da alheri da shi shugaba mai gaskiya din nan zai samu? Imam al-Bukhari sai ya sake cewa bismillahir rahmanir rahim, yace kitabul muharibina min ahlil kafa al-kufri war ridda, ma'ana littafin da ke bayani akan waɗanda ainihin wato suke ko al-muharibina, waɗanda ake yaƙansu daga cikin kafirai da waɗanda suka yi ridda. Sai ya kawo babu fadli man taraka al-fawahish, babin falalar wanda ya bar alfasha. To a nan ne sai ya kawo hadisin da ke nuna falalar adilin shugaba wanda baya zalunci baya cuta. Imam al-Bukhari ya ce haddathana Muhammad ibn Salam ibn Sallam akhbarana Abdullah an Ubaydillah ibn Umar an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, Abu Hurairah ya ce manzon Allah ya ce sab'atun yuzilluhum Allah yawm al-qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Manzo Allah yake kowa ya saurara ya ji, mutane bakwai ranar al-qiyama Allah zai dauke su ya saka su a inuwar shi, a wannan yini ne da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Kowa ya saurara ya ji wannan hadisi tun daga kan shugabanni, kamar yadda wancan hadisi na kullukum ra'in, kowa zai iya shiga har gauro. Ai an baka amanar kai kanka, gabobinka, rayuwarka, addininka, mutuncinka. To haka wannan hadisin ma kai kayi adalci to zaka shiga inuwar Allah a matsayinka na shugaba. Annabi da yace mutane bakwai, to waɗannan mutane bakwai in ka koma wani hadisi kuma sai ka samu ƙari akan haka. To wannan shine zaka ji malaman ilmin usulul fiqh suna cewa zikru fardin min afradil am بحكم العام يؤكد ولا يخصص, ma'anahu abubuwa ne da yawa to sai annabi ya keɓa wasu sai ya faɗe su, ba dan ana nufin su kenan ba, amma ana nufin wannan ana karfafa tabbas su suna da wannan mukamin ne kamar da annabi ya ware mutum goma yace waɗannan ƴan aljanna ne a to ina Fatima fa ai ita ma an ba ta albishir da aljanna ina Hassan da Husaini ina Khadija ina Bilal amma ai kaga ba a shigar da su cikin goma din nan ba to wannan shake kira zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yu'akkidu wala yukhassisu wato an ware su ne dan a karfafi tabbas cewa ƴan aljanna ne amma ba an tunkuɗa sauran ba ne su ma suna nan amma yanzu ana son a faɗi darajar waɗannan ne to yanzu da aka ce mutum bakwai Allah zai saka su a inuwar shiranar da babu inuwa sai tashi na farko sai annabi ya ce imamun adilun adilin shugaba to kaga wannan hadisin shike fassara wancan wancan shike fassara wannan idan shugaba ya zan ya kiyaye abubuwan da aka bashi kiyo to sai ya zama adilin shugaba a nan duniya a ranar gobe alkiyama an aka tashi rana za a kusanto da ita dab da kawunan halitta fa jama'a gumi kuma gashi nan zai rufe kowa gwargwadon zunubin shi don haka sai manzo Allah ya ce ladanai masu kiran sallah za su tashi da dogon wuya ranar alkiyama hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah amma fa ka san sai kiran sallan kan irin na sunna ne ba kana kiran sallah da Hausa ko da Yarbanci ba a kiran sallah lafiyayyen kiran sallah ba kiran sallah irin yadda ake cewa ai zakara ya kira sallah hayyanan kiran sallah original kiran sallah mai kyau yawa mun fahimci wannan shi yasa ka je ka koyi kiran sallah a Najeriya nan zaka ga matsalar kiran sallah da limanci ba dauke ta da muhimmanci ba amma kasashen musulunci da dama kai kanka tafi da nisa ma nan kasar Ghana kasar Mali kasar Senegal baka kiran sallah sai ka je makarantar kiran sallah shi yasa an ka tafi ka samu dan Ghana ko dan Mali ko Senegal in ya kira maka sallah sai ka je kana daga Madina yake amma a Najeriya sai ka ga kana ciko aka yi hakorin mutum ko kuma makogoran mutum abin ya ki dadi ma da yaki nikewa wani ma sai ya tsufa gaba daya ya zama bashi da amfani condemn sannan sai jawo jikin shi ya kawo Allah gashi ya zo zai kira sallah Allah ya kiyaye ba ka ganin Bilal ba matashi bane matashi ne abu mahzura ai matashi ne idan ummi maktumin din matasa ne ba sai mutum ya tsofa ba sannan zai kwaso kwashi kwarab ya taho gaban Allah Allah ya kiyaye to haka ranar alkiyama din nan za a tashi ga zafin rana ka dubi rana yanzu kilomita miliyan nawa tsakanin mu amma dubi yadda ake jin zafin ta to balle a ce an kusanto da ita to kai shugaba ne sarki ne adili amma sarautarka kana kula da haƙƙin jama'a ka duba bana jama'a suna cikin kunci kai kuma kana da miliyan 100 kai ne sarki mai wuka ta daya ko mai takobi ta daya ko mai sanda ta daya sai ka je a je a siyo masara tantan a je a siyo sukari da abinci a zo a yi taraba wa talakawanka dan Allah ka sani ko Allah ya maka gafara irin yadda ya wa Usman Usman yaki za a tafi yakin Tabuka jaishul usra haka Allah ya kiraye shi lokaci ne na tsanani ga zafin rana ga talauci ga wahala wani ko silifa bai da shi ba su da guzuri ba abinci sayyidina Usman ya zo da abinci kamar yanzu kace tantebur ya zo da shi duk ƴan kasuwa suka zo suka taya sayyidina Usman ya ce an bani ribar duk da tafi wannan ƙarshe aka ce wai kai yaye maka wannan irin tayi da kowa ya kasa kaiwa akan shi sai ya ce Allah ya bani ribar da yake ba ku da irinta ya ce a tunkuɗa wannan dukiya da abinci da raƙuman da suke ɗauke da su a kai wa sojoji su ci su tafi jihadi manzon Allah ya ji daɗi ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman ya yi wa Allah Allah ya yafe mishi Allah ya kau da kai a matsayinka na sarkin ƙasarka bana talakawa taki ya yi wahala sai ka je ka siyo taki naira 500 ka ce su kawo naira 100 gobe in aka ce ga ɗanka ya tsaya takarar shugaban ƙasa fa babu buƙatar fa sai an yi campaign fa babu buƙatar duk in kaga poster hoto din nan duk ƙarya ne duk in kaga hoto babu gaskiya gaskiya menene shine nassin mutum din to in nassin mutumin ya yi aiki da kanshi babu buƙatar hoton shi yanzu sayyidina Umar hoton shi aka gani amma gashi kowa da adili ne amma yanzu poster guda nawa ce kai kafan ƙarya ce ga ta har yanzu ruwa bai wanke ta ba amma mai ita ya zalunta gashi duk a kasan sunan shi an rubuta zai yi kaza duk da yi ko ɗaya ba Allah ya kiyaye to imamun adilin shugaba adili ka kyautata wa jama'arka, kai ne sarki, kai ne shugaban kasa, kai wallahi ko a karkashin wata ma'aikata ce kake shugabancin su, ka mutunta su, ka kyautata musu, ka gani da an zo wata ran ka tsaya sarauta sai a ce ai wani ake so. Wato ita sarauta ko muƙami duk wani abu da kake nema fa kana neman shi ne kafin ka tayar ma buƙatar abin, har aure in kana nema ka duba ka gani cewa ake yaya halin shi. Amma sai da ya fara neman auren ne san ne ya fara sa dogon riga, ya fara zuwa masallaci ana sallah da shi, ya ce to da dai baya sallah amma kwanan nan an ce an fara ganin shi a dandali. To dandalin ai yana da faɗi nan wajen layin masallaci ko can wajen layukan karuwai, ina aka fara ganin shi a dandali na da faɗi ko? To saboda haka kaga matsalar kenan, har aure ba san da ka tayar ma neman shi ne ake duba ba, ana dubo tarihinka a baya. To har siyasa jama'a, ba ku jin wani gwamnan da ya hau yadda ya kyautata wa talakawan shi? Yanzu ko yanzu ya sauka gobe in ya zo akwai buƙatar sai ya yi ƙarya kuma? Ya ce ya yafe musu kuɗin makaranta, ya yafe musu kaza, ya yafe musu kaza, duk yana da iko akan haka. To amma da yake matsalar Najeriya babu ainihin ghibba sai hasada, yanzu da sai kowane gwamna ya kwaikwayon wannan gwamna, tunda kowane gwamna zai iya yin haka, yana da kuɗin shi kanshi kuma hukumar gwamnatin shi tana da kuɗi. To amma da yayi wani abu ne na za a yi hasa da shi sai a hasa da shi, amma tunda aikin alheri ya sai kaga da ba a yi kwaikwayon shi a nan ba, Allah ya kiyaye. To shugaba adili dai Allah zai saka shi a inuwar shi a ranar alkiyama. Wa shabun nasha'a fi ibadatillahi, da saurayin da ya taso a cikin bautar Allah, tun da ya taso dama shi bautar Allah yake yi, abin da ya dame shi kenan ya bautawa Allah, zai shiga inuwar Allah ranar alkiyama. Wa rajulun zakara Allah fi khala'in fa fadat aynahu, da mutumin da kuma ya tuno Allah, ambaci Allah a ɓoye ba shi da wani ba balle a ce ri'a, a yana zaune shi kadai sai ya tuna Allah ko ya zikirin Allah sai ainihin idanuwan shi suka fashe mishi da hawaye sai kuka saboda tsoron Allah. Ba wai zikiri ka zo kana Allah 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 haka rushe da kuka har a ce ka juye ka zama haukaci, duk wannan dama hauka ne, dama matsalar asarari take cewa ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri har sai an ce ku mahaukata ne, dama wannan hadisi na haukata suka tsara shi, babu bukata akan bincike ma akan shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma zikir jama'a har su kansu gangaren waɗanda suke original a ɗariƙa sun ce makaruhi ne a cikin addinin ɗariƙa ka yi zikirin ma wani yaji. Malam Yahuza shi ya faɗi haka a nan Zariyar nan, yana nan da littafin shi da ya akan sharuɗa na wurin Tijjaniya, ka tafi kasuwar Zariya suna nan suna zai da shi naira uku ko naira goma. Sharuɗa ne akan wurdodi na zikirin ɗariƙa Tijjaniya, ya ce makaruhi ne a cikin ɗariƙa ka yi zikirin ma wani yaji. Amma yanzu dubiyan ɗariƙa saboda ƙala alaihimul amadu faƙasar ƙulubuhum wa kathirun minhum jahiluna, eh wa kathirun minhum jahiluna, ma jahiluna bi shari'ati tariqa, sun jahilci shari'at tariqa, shi yasa sai zama halasu fika suke sa suna zikiri, har titi suke bi suna zikiri. To kaji bid'a ma'ana kura ta ci kura kenan, ita kanta bid'a ba ta san bid'a yar wata, ma'ana a cikin tariqa ma wai makaruhi ne kai zikirin wani yaji, kuma shehin tariqa ba da haka ba, ma'ana izala ba, kuma anan zariya binnin ilimi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi, da kuma mutumin da ya zama zuciyar shi tana allake kullum tunanin shi yana masallaci, kiran sallah, karatu, wa'azi, taron addinin musulunci, shi ma zai shiga inuwar Allah a ranar alkiyama. Wa rajulani tahabba fillahi, da mutane biyu waɗanda suke soyayya saboda Allah, wannan mafhumu laqabin ne da annabi ya ce rajulani, ba wai sai mazaje biyu ba kawai, har mata ya biyu, har namiji da mace, in za ka so shi ka so shi don Allah, in za ka so ta ka so ta don Allah, in za ki so ta don Allah, ƙawancen ku ƙawance ne saboda Allah, abotar ku abota ce saboda Allah, zaman aure da kuke tsakaninka da wance saboda Allah ne. Wa rajulani tahabba fillah, mutane guda biyu suka yi soyayya saboda Allah, sannan waɗannan soyayya da suka yi saboda Allah in za su rabu don su rabu saboda Allah ne, to su ma za su shiga inuwar Allah a ranar alkiyama saboda sun so junansu saboda Allah. Sannan wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, sannan da mutumin da wata mace dirarriya kyakkyawa mai muƙami ta kiraye shi ila nafsiha, zuwa kanta ya zo ya zina da ita, kamar yadda imra'atul azizi ta yi wa ainihin annabi Yusufa ta kulle kofa ka duba wannan karfin imani irin na annabawan Allah jama'a kofofi ta kulle can kofa ta kurya sai kawai sai ta tsirara ta abko kanshi qalat haita laka tace kai nake jira da kai nake ba ya rugo da gudu tsakaninka da Allah kai kaga an kulle kofa 17 sai kace ai ta jaru oga kafin oga ya zo an gama abin da za a yi amma ina annabi Yusuf sai yace ina innahu rabbi qala ma'azallahi Allah ya tsare ni yace mijinki mai gidana ne ya kyautata mini wallahi ba zan ci amana shi ba da gudu ya rugo yana buɗe kofa ƙarshe ga mijinta ga ta kuma ana ta haki mata al'amarin su yana da wahala fa nan da nan sai ta juya magana ai babu wani mataki da za a dauka akan duk mutumin da aka kama da matarka sai dai ainihin a kulle shi ko kuma ya sha wuya a duniyar nan har ta juya magana annabi Yusuf ga laifi an yi mishi ga kuma kazafi an yi mishi to amma mijin sai ya natsu ana son duk abin ya faru a duniyar nan ka natsu zaka gane inda gaskiya take da ya binciki matsalar ya gane ita ce ba ta da gaskiya sai ya ce to ke ki roki gafara Allah kai kuma Yusuf ka rufe asirin wannan magana to duk inda sirri ya kece wa mutum ɗaya mutum biyu ina labari akai ta kewayawa a gari oh ta yi abin kunya ta nemi ɗan yaron gidanta kaza 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 shine ta ce ita ma sai ta rama ta tara matan manya-manyan mutane kwamishinoni ne daraktoci haka zai za a ci walima gidanta ta ce annabi Yusuf ya zo ya ɗan yi fareti ya wuce gabansu wucewa kawai ya zo yi gaba ɗaya suka ma'azallahi hasha lillahi ma haza bashara suka ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ai ba mutum bane ina in haza illa malakun karim mala'ika ne mala'ikan ma wannan ba ƙanana ba babba suka rude duk suka yanyanke hannayensu tace to kun ga abin da kuke zargi na tace eh din kuma nayi tunda ta ji matsala ka san laifi in ka ji ba kai kadai bane baka jin kunyar shi bai cika damun ka ba sai tace nayi kuma in bai biya min bukata ba sai ya yi lakanta amma duk da haka annabi Yusuf da ya ji an matsa ba sai ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah kurkukun nan ya fi mini sauki fiye da zina da suke kira na to sai ka yi irin wannan a ce ga ta durarriyar mace ta ci ta sha ta haɗu ta yi lafiya kyakkyawa ta neme ka ka zo ka biya bukata da ita kala sai ce inni akhafullah ina jin tsoron Allah duk mutumin da ya haka ya yi jarumta to wannan mutum zai shiga inuwar Allah a ranar alkiyama al-imam ibn hazm al-zahir yana da wani littafi mai suna tawqul hamama kasan a zamanin da tantabara ko harbiya ita ce ake aikawa da wasiƙa sai a ɗaura mata a ƙafa sai a aike ta sai ta tafi gari kaza ta kai to sai littafi akan matsaloli irin wannan ibn hazm babban malami ne na adab ma a wajen adab to a cikin wannan littafi sai ba da labarin wani matashi sai ya aure sai ya gayyato wani abokin shi suka zo aka yi hira tare da amarya ana cikin hira sai shi angon sai ya ce yana zuwa sai ya fita dare yayi dare ango bai dawo ba daga amarya sai abokin ango sai ta fara sako mishi maganganu na batsa tana son ya neme ta to akwai fitila a cibalbal kusa da shi sai ya jawo wannan fitila a cibalbal sai dora yatsan shi karami haka yatsan yana konewa ita kuma tana lallashin shi kuma yana magana da zuciyar shi yana cewa to wani ka dai yi nazari wannan wuta da yatsan ka yake konuwa a kai wutar duniya kenan ka ji dai irin zafinta to in ka sake kai zina da ita baka iya da ta lahira ibn hazm yace haka wannan saurayi ya rinka bin yatsun shi guda 10 yana azawa akan wannan fitila a cibalbal har sai da yatsun guda 10 suka kone aka kira sallar asuba sa'an nan shi kuma saurayin ainihin mai gidan ya dawo sannan wannan ya samu ya kwaci kanshi ma'ana yayi wani kiyasi ne wannan da ya wuta ta nan duniya ka ji irin zafinta ka ji yadda take kona yatsunka kaga namiji ne shi ma jarumi ne to in fa ka sake ka biya mata bukata ba matarka ba to wutan lahira tana nan tana jiranka kuma tafi wannan zafi wannan ma ya ka iya da ita har gari ya waye haka yana kona yatsun shi haka ya shagaltar da ita bai biya mata bukata ba ma'ana yana jin tsoron Allah kenan to abin sai kai da gaske kana university ga ƴan mata nan babu irin wadda babu duk irin ƴan matan da kake so ga sunan za su dauki hankalinka wata ma in ta rasa kuma ka ji sharrin ƴan matan nan yanzu sun fi son irin ka dan ustaza ustazan nan sun san sun fi lafiya, sun fi abubuwa, ba sa gantali, ba sa surutu, suna da rufin asiri, eh abinda suke cewa kenan ƴan matan. Saboda haka za ta lallabo tana samun ka duk in ta rasa yadda za ta bullo maka, wallahi sai ta zo maka da littafin Hisnul Muslim ko wata adda ta gizon ka biya mata wai dan sharhi. Tunda dai kai ustazi ne, ba ka zuwa ta rubuta maka wasiƙar soyayya ko ka ce ta koya maka economics ko wani, a'a sai ta zo maka da littafi wai adda take so ka biya mata. In ka biya mata ta ga dai baka dan kai da kai ka kalle ta ba, sai ta sai wallahi malam jiya dai ban haddace addu'an nan dai, a sake biya min tana nan dai tana nan. Saboda ita kanta shedani ya ce to sai kai da gaske, in ba haka ba ta fitine ka kai zuna da ita karatun kuma ka kasa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Shi yasa na daga cikin makircin America ga kasashe irin namu masu tasowa, sai su turo ƴan mata turawa kyawawa, sai a turo su wai sun zo gudunmawa ne ga makarantun gaba da secondary, jami'o'i da makamantansu. Sai ta zo tana karantar da ku physics ko ta nemi ku lecturing akan menene, sai ita an turo ta ne ta ɓata wasu tarbiyyar wasu matasa. Wannan sun yi ne tun shekaru 15 da suka wuce, lokacin da suke son su ɓata tarbiyyar matasa su zama mazinata. Sun suna da shiri ne wanda suke yi, yadda in sun ci nasara akan wannan sai su ƙetara na gaba. To a lokacin matasa zina bata shige su ba, to sai a turo ta sai ta zo jami'a, ga tunan kyakkyawar baturiya, sai ta ba ku aiki, sai ta ce wani ka tattaro aikin ka kawo min gidana, ina nan block kaza a kwatar kaza. Kai din nan da ta ga kai din nan kana da kwazo, ita za ta shi kai za ta yi kokarin batawa. Kana zuwa gidanta ka same ta ta yi sille, ba komai a jikinta sai ɗan riga misisi gaba ɗaya. Nonanta gashi nan gar, gashinta gashi nan har kwankwasa, komai ya gyaru, ga abinci ta yi lafiyayye. To wai ita za ta nuna maka ita baturiya ce, su suna da wayewar kai, suna da ƴanci. Sai da haka ka zauna kana cin abinci, tana ɗan zuba maka lemo, tana ɗan shafa ka, tana ɗan abubuwa. Dama kai kuma ga kanan wani makararren tuzuru shekara 32 babu mace, yaya za a yi? Shikenan sai ka wuce ka faɗa mata, shikenan. In ta lalata ka, kai kuma za ka yi ƙoƙarin lalata ƴan mata nawa? ƴan matan nan su kuma aka lalata su kuma samari nawa? Shi yasa ka duba ka gani kamar ka ce babu wani gidan karuwai da ake fasikanci irin jami'o'i. Ka je ka ga irin fasikancin da ake a jami'o'i da ainihin wato polytechnics da kuma makarantu na ainihin wato waɗanda galibi suke sama da secondary. A secondary galibi a ɓoye ake abubuwan, amma a jami'o'i abin ya zama mareran ake yin shi. To ya jama'a, in ya zama a ce irin waɗannan tantiran ƴan iskan ƴan mata su ne nan gaba, wannan ce ta zama commissioner lafiya, wancan ta zama commissioner ilimi, ku duba yadda suke. Don Allah, waɗanne irin ƴaƴa waɗannan za su haifa a nan gaba? Sannan wacce irin tarbiyya za a samu a nan gaba? America ɗin nan da muke ganin cewa wai America ita ce za ta ba mu shawara, za ta kawo mana malamai da za su tarbiyyantar da mutane. America kuna ga gashi nan abubuwa sun buwaye America da Ingila. Matasa ƴan shekara 10, ƴan shekara 11 gashi nan sai su fito sai su harbi mutum kaza, sai su yi ɓarna kaza, sai ka ji yaro ɗan shekara 11 ya yi wa ƴan shekara 10 ciki. To wai waɗannan ne ake son wai mai koyi da shiryarsu? Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To sai kuma ya ce wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, da mutumin da ya tashi sadaka ya yi sadaka saboda Allah, ya miƙa da hannun dama yadda haguma ba ta san abin da ya ba. Duk waɗanda suka yi ɗaya daga cikin waɗannan za su shiga cikin inuwar Allah a ranar da babu ainihin wato wata inuwa sai ta Allah maɗaukakin sarki. To abin dube a nan shi ne, kai shugaba shin ka kiyaye waɗannan abubuwa yadda za ka zama adalin shugaba a nan duniya a ranar alkiyama kuma ka shiga wannan inuwa? In ba haka ba, to su wanda da suka wuce yanzu kansu sun makara, amma kai fa kana da halin da za ka iya gyarawa, sai ka yi ƙoƙari ka gyara. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Bayan haka ka sani da cewa duk wanda ya shugabanci al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to amana ce fa a hannun shi. Don haka sai Imam al-Bukhari ya ce babu ministir ra'iya ra'iyatan falam yansa, babin da ke magana akan wanda aka bashi amanar kula da wasu mutane sai bai musu adalci ba, yawa wuri dukiyarsu, ina matsayin shi a gobe kiyama? Mutumin da ya saci kudin gwamnati, yawa wuri haƙƙin al'umma, ya cuci talakawa, بخاري يتي حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأشهد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبيد الله بن زياد يتي ياجي قيد وني صحابي ميسونا معقل بن يسار sai wannan ainihin sahabi yace zan baka wani labari da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin babu wani bawa da Allah ya bashi kiwon wasu mutane sai ya zama bai kula da su ba da nasiha da ba su haƙoƙin su illa lam yajir ra'ihat aljanna sai ya zama ranar alkiyama ko kanshin aljanna ma ba zai ji ba ba ma shiga aljanna ba kusantar ta ba zai ji kanshin ta ba imam al-bukhari ya sake cewa haddathana ishaq ibn mansur akhbarana husayn al-ju'fi qala za'ida zakarahu an hisham an al-hasan qala ataina ma'qil ibn yasar na'uduhu fadakhala ubaydullah faqala lahu ma'qil uhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala wannan hadithin dai na ma'qil gashi da wani lafazin annabi yace ma min walin sai amfani da kalmar walin gavana babu wani gavana babu wani wanda ya shugabanci jama'a yali ra'iyatan min almuslimin wanda ya jagoranci wasu jama'a na musulmi fayamutu wa huwa ghashun lahum ya mutu alhalin ne musu magudi ina ma'anan magudi su suna daukan shi bawan Allah ne mutumin kirki ne salihi ne ashe yana tafafuke su ta kasa yana ta sace dukiyar su illa haramallahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mishi aljanna ma'ana sai Allah ya haramta mishi aljanna ba zai shiga ba kamar giya a ce an haramta maka giya to ga ta kana gani sai a ce an haramta maka kada ka sha kenan to haka duk gwamnan da ya zalunci ga aljanna yana gani sai a ce haramun ne ya shige ta ma'ana ya shige ta ma laifi ne shi bai halatta mishi ma ya shige ta ba kamar yadda a nan duniya a ce giya ga ta kana gani haramun ne ka sha to haka ga aljanna yana ji yana gani yana son shiga ko da zai iya shiga sai aka ce mishi haramun ne na shiga an hana mishi shigar ta tafi karfin arzikin shi to sai Imam al-Bukhari kuma ya kama na wani babin wanda da shi ne zamu rufe Imam al-Bukhari yace babu man shaqqa Allahu alaihi babin da ke bayani akan wanda bi ya kuntata wa al'umma Allah ya kuntata mishi da wannan addu'ar za a rufe ita ce addu'ar rufe karatun nan namu kaji kasar kamar biyar kenan manzon Allah ne yayi hadisi ya fadi jawabi addu'a annabi yayi ka san ko limamin anguwarku kai gwamna ko limamin gidan gwamnati yayi maka addu'a baka kana jin tsoro to balle manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a yace Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashqiq Allahumma alaihi annabi yace ya Allah wanda duk ya jagoranci al'umma ta ya tsananta musu Allah ina roƙonka ka tsananta mishi kai ma kuna gani gashi nan yadda dai matsala take faruwa sai yayi gwamnan ya gama gaba ɗaya rana ɗaya sai a ce ya faɗi a bayi ba baki ba kafa ina za a kai shi ba ma za a kai shi Saudiya wurin musulmi ba balle likitan ya ji shi yana nishi yace mishi tawakkala lillahi ya gwamna ba za a kai shi ma wurin musulmi sai a kai shi Faransa ko Jamus in na tashi cikawa ba ruwan su da suke ya general qulla ilaha illallah ba abin da ya hada su da la ilaha illallah ya gama cutar mutane to bakar addu'ar annabi ta hau kan shi sallallahu alaihi wa sallam sai kaga a ce ba baki ba kafa ya fadi an tafi an kai shi Faransa an kai shi Jamus an kai shi Ingila Bukhari yace haddathana Ishaq al-Wasiti haddathana Khalid an al-Jurayri an Tariq abi Tamima قال شهدت صفوانا وجندبا واصحابه وهم يوفيه وهو يوفيهم اينهم واتو wannan ibnu abi an tarif tarif wanda yake abi tamima yake naje wurin safwan safwan ta sahabi ne da jundub dan abdullah da ainihin suna zaune da almajiran jundub zai rasu sai yake musu wasiya fa qalu sai suka ce hal sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an ala gafarta malam cikin wasiyar nan ta ka muna san in ka ji wani abu daga annabi ka gaya mana قال سيك سمعته يقول ناجما هو الله انا تشوا من سمع سمع الله به يوم القيامه wanda duk yayi abu dan ajishi dan riya dan aji labarin shi to Allah zai daga ambaton shi a filin kiyama in yaso iyakar ladan kenan ya zo ya sai muku lasifika ya sai muku motar wa'azi ya biya muku kaza yayi muku aikin alheri dan a yada labarin shi to za a yada labarin shi a inda ma yafi fadin zariyan nan ko yafi fadin Najeriya nan ko yafi fadin duniyan nan shine dandalin kiyama a daga shi ai shela a ce yayi dama yayi ne dan a fada to an fada sai je wurin wadanda yake so a fada su biya shi qala wa man yushaqiq yashququ Allah alayhi yawm al-qiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake duk wanda ya tsananta wa wasu al'umma Allah ya tsananta mishi a ranar al-qiyama fa kanu sai suka ce ausina to kai mana wasiya fa qala sai yace inna awwala ma yumkinu min al-insani batnuhu farkon abin da za a fara bincikar ka kai da kanka tsakanin kai da kanka shine cikinka me ka zubawa cikinka farkon abin da za a fara bincikar ka tsakanin kai da Allah shine sallah farkon abin da za a fara bincikar ka tsakanin kai da mutane shine haƙoƙin jini ka taɓa fasa wani kai jini ya zuba ka taɓa kashe wani to haƙoƙin da ke tsakanin mutane rigingimin jini za a fara haƙoƙin da ke tsakanin Allah da bayin shi tsakanin matsalar sallah tsakanin kai da kanka kuma cikinka za a fara bincikawa fa man istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al manzo Allah yace wanda duk zai iya kada ya ci komai sai halal to ya aikata haka wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati min ukaffihi min damin ahraqahu falyaf'al wanda duk zai iya kar ya ga cewa jinin wani ya sha makance mishi tsakanin shi da shiga aljanna to yayi ma'ana jinin wani ko da daidai da cikin tafi guda baka taba zubarwa ba ma'ana jini kenan komai kankanta shi ka zubarwa da wani zai iya sha makance tsakanin ka da shiga aljanna to duk wanda zai iya zama bai taba kisan kai ba bai taba zubar da jinin wani ba to ya aikata haka قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندل قال نعم جندل في شيء رواية في نتي وعينه عينه واتو باب عبد الله وعنين يتي يجون المغنى رضا الله في شيء جندل لن عبد الله شيء صحابي تو محل الشاهد شيء wanda duk ya tsananta Allah ya tsananta mishi to dan haka ku ji tsoron addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kula da haƙoƙin mutane sarakunan gargajiya kuce ko masu mulki na siyasa ko kuma ku jama'a yanzu da ke saurare na ɗaliban ilimi ne nan gaba babu mamaki kai ne zaka zama gwamna kai zaka zama director kai zaka zama kaza to ɗalibi yana da wata irin aqida galibi in yana ɗalibi zaka ga akwai imani akwai addini su ne committee MSS su ne MSS yau fiye da shekara 20 a Najeriya duk ina MSS din nan na farko wasu yanzu ka ji wasu ma'aikatan su ne director su ne kaza amma duk sun aji addinin tunda suka yi pass out to sun yi pass out da MSS din ita ma to ba mamaki nan gaba zaka zama shugaban kasa ko wani kaza ka yi adalci ka kyautata ka mutunta wa jama'ar ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya daukaki musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai ƴan uwan mu musulmi waɗanda suke yaƙi a ƙasashen ainihin Kosovo da ainihin ƙasashen Kashmir suke jihadin musulunci Allah ya taimake su waɗanda aka karkashe a ƙasashen nan da sauran makamantansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar nan Allah ya rufa mana asiri Allah ya tsare mutuncin musulmi Allah ya taimaki musulunci da musulmai fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka